C'était RM Show sur VOA
Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri da daren yau Asabar 8 ga watan Maris na shekarar 2025. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai dora ne daga inda ya tsaya a makon da ya gabata akan abubuwan da nahiyar Afirka suke ganin za ta amfana a wannan dawowa ta mulkin shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Jagoran juyin juya halin musulunci na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce yayi watsi da matakin da Amurka ta dauka na tattaunawa tsakanin kasashen biyu, saboda za a yi amfani da shi ne da nufin kakaba takunkumi kan makaman nukiliya na Iran da tasirinsa a yankin. Da yake magana da wata gungun jami'ai a ranar Asabar, Khamenei bai bayyana sunan Amurka ba, amma ya ce gwamnati mai cin zarafi ta dage a yunkurinta na yin tattaunawa. Kalaman na Khamenei sun zo ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya amince da aikewa da wasiƙa ga Khamenei na neman sabuwar yarjejeniya da Tehran don daƙile shirinta na nukiliya da ke ci gaba cikin sauri, da kuma mai gurbin yarjejeniyar nukiliya da ya janye da Amurka daga cikin wa'adinsa na farko a karagar mulki. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Juma'a cewa Canada ta kwashe shekaru tana kwarar Amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo, tare da yin barazanar sanya haraji kan Canada tun daga ranar Juma'a. Da yake magana da manema labarai a ofishin Oval, Trump ya ce gagarumin haraji Canada ke sanya wa kayayyakin kiwo da katako na Amurka ya sa Amurka ta kasa sayar da kayayyakinta a Canada. Ya ce sai dai idan Canada ta amince ta yi watsi da su, to zai sanya wa Canada irin wannan harajin. A ranar Alhamis din da ta gabata ne Trump ya jinkirta tsawon makonni hudu kan sabon harajinsa na kashi 25 cikin 100 kan galibin kayayyakin da Mexico da Canada ke fitarwa zuwa Amurka. Ya ce ya jinkirta harajin Mexico ne bayan ya ji kai tsaye daga bakin shugabar Mexico Claudia Sheinbaum, wadda ta ce gwamnatinta ta taimaka wajen daƙile kwararar bakin haure da kuma muguwar kwayar opioid zuwa cikin Amurka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mata ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan biranen kasar Turkiya a yau Asabar domin tuna da ranar mata ta duniya, inda suke nuni da adawa da rashin daidaito da cin zarafin mata. A bangaren Asiya na Istanbul, mata sun saurari jawabai da raye-raye da waƙe-waƙe a lokacin bazara, yayin da dimbin 'yan sanda ke kula da su. Jama'a a Diyarbakir, birni mafi girma a kudu maso gabashin Turkiya da ke darin jayin Kurdawa, sun gudanar da bukukuwan samun zaman lafiya da yarjejeniyar tsagaita wuta da mayakan Kurdawa suka sanar a makon jiya. Masu zuka ne na zargin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan da sanya ido akan takunkumin da aka yi wa mata da kuma rashin yin abin da ya dace wajen magance cin zarafin mata. Daga ƙarshe, ɗalibai mata sun gudanar da bikin ranar mata ta duniya a ƙasar Serbia, inda suka jagoranci zanga-zanga adawa da cin zarafin da rashawa, tare da aiki da saƙo na nuna rashin amincewa da cin zarafin mata a ƙasar. Ɗaliban jami'o'i a ƙasar Serbia ne ke jagorantar zanga-zangar yau da kullum a titunan ƙasar, da aka fara tun bayan raftawar wani gini a watan Nuwamba a wata tashar jirgin ƙasar da ke birnin Novi Sad da ke arewacin ƙasar, inda mutane 15 suka mutu. Mutane da yawa a Serbia sun imanin cewa katafaren ginin ya faɗo ne saboda rashin aikin gyare-gyare da cin hanci da rashawa da gwamnati ke yi. zanga-zangar ta zama kalubale ga gwamnatin shugaba Alexander Vukes mai yawan jama'a.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maradi ta kasar Niger, inda wakilinmu Mansur Sani da shi da manyan bakinsa suke tafka muhawara kan yadda kasashen Afirka za su amfana daga zaben Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a karo na biyu. Ai sauraro lafiya.
Ba irin sauran shugabannin Amurka bane da in sun fada kamar zai dauki lokaci kafin su aiwatar. In kuma ya goye bayan haka nan kuma za a ga sauyi, za a goyi bayan haka nan take, ba zai kamar munahurci ba wanda kamar sauran sai su yi gamin alaman sun goyi bayan wannan takwarkin. Amma ala kullu halin Afirka kamata ta haɗa kanta. Tunda tunkarin irin wannan sai Afirka ita ma ta zama ɗaya, ta zama kamar yadda ake so. Wani lokaci shugabanninmu suka yi wannan nazarin a yi kasuwa ɗaya ta Afirka, wadda ita ma Afirka za ta zo da ƙarhinta. To matsalar da muke samu har yanzu muna rarrabe da daban kawuna kan
wasu kuɗi wanda za a yi
harkar siyasa,
domin
abinda matsalar mu na Afirka biyu ne. Shi in ana harkar kasuwanci ko ana harkar tsaro, kamata yi a hudda waɗansu abubuwan son rai na mulki da wani salon mulki da wani tsari kai ya shiga ciki. Yanzu kasashe suna iya hulɗa na soji don su tsare kansu, domin abin da ya taba ka zai taba dan uwanka. Kenan ku hudda wannan harkar tsarin mulkin ku da sauran ku ku haɗa kanku ku yi aiki ne. Harkar kasuwanci ma haka nan, domin samayya Nigeria shine samayyar Niger, samayyar Niger shine na Nigeria. Kenan ana iya maida harkar mulki daban ai
harkar
hulɗa ta ci gaba ta kasuwanci. To in dai Afirka ba mu hudda irin wannan son ran ba, nan mu haɗa komi tare. Sai kaga in kuna da matsalar siyasa komi ya shiga ciki, kun sa komi ciki, babu ma ina kwana tsakaninku, al'ummanku kuna neman ku haɗa su. To zai zama matsala mu samu kamar jin daɗin ma'amala da Amurka ta Trump. Amma in mun samu kaga harkan tsaro, kaga harkan kasuwanci, mun raba shi da harkan manuhohin mulki da siyasar kasashenmu, domin kowace kasa tana da incin kamar a na nazari ta zaɓi salon mulkin da ke gyara ta. Wannan bai kamata bai zama wata matsala ga wata kasa. Amma kuma ko wata kasa ta ga wannan matsala ne, bai kamata bai shahi harkan tsaro da harkan kasuwancin kasashen.
Lamina Gwanda, kamar yadda Nazum Ibrahim ya ɗauku zance ɓangaren haɗin kai, ƙungiyar ECOWAS, ƙungiyar AES yana ɗaya daga cikin wasu ƙungiyoyi da za a iya kira a Afirka waɗanda kusan za a iya cewa ba a fahimtar juna, kuma kowa ya bi tashi alƙibla, duk da yake Niger, Mali, Burkina Faso sun yi nasu ɓangare da kuma su waɗancan. Har yanzu dai waɗannan ƙasashen da ake magana suna ma'amala da kuɗaɗen Amurka, dalar Amurka, wadda har yanzu tana da daraja a faɗin duniya a ko'ina saboda irin tasirinta. Shin kamar yadda Nazum ya ce, kana tunanin wannan rabuwar kanin zai ci gaba da haifar da ra'ayi mai ido?
To shi rabuwar kai na kungiya wani abu ne daban. Dama dai an ce sarki goma zamani goma. Magana ce ta tsarin shugabannin da ke akai, da kuma lokacin da suke akai, da kuma lokacin da kila za su kau da sauransu, kowane shugaba ya zo da manufashi. Idan ana magana kamata abu mai dorewa, wato ya danganta da yadda su talakawa suka karbi abin. Amma har kullum ita kungiya dama ya kamata a ce aikin da take yi tana aiki na wakiltar ɗan ƙasa, ko kuma ainihin waɗanda suka kasance cikin ita wannan kungiya. Misali kungiya ta ƙasashe, to ya kamata a ce tana ma'amalantar wato waɗannan ɗan ƙasar da take ciki, wato aiki ya zama dan su take yi. Ka fahimta? Yawa, saboda haka idan ya zamana kowace kungiya da tsarin ta, in ka dauki ita sai da yawo wadda dama ita ce tun can shekara aru-aru da suka wuce, da kuma ita IOS North ta zo yanzu, idan ya sama da kowace akwai manufa, ai manufa ce ta kungiya. Kungiya kuma kamar suna ne, amma mi take iya yi ko kuma bi take yi a ƙasa wanda ya shafi mu'amala. In ka dauki kamar shige da fice, magana takardu, ko in ka dauki magana haraji na kasuwanci da sauransu, ai kaga dusu abubuwa ne wanda dole waɗannan ƙasashe, kamar yadda Nazmi ya ce, wato akwai buƙatar cikakken haɗin kai. Bai kamata wasu abubuwa su shiga ciki ba, dan an zo an ce yanzu tanda ana cikin sai da yawo, an ta an ce akwai IUS yanzu, to kenan bai kamata
a tsaurara matakai
wannan yawo tasirin wannan rabuwayi da kuma wannan sabon kungiyar ya zama ya shafi yancin talaka na mu'amala, yancin talaka na addini, na zirga-zirga na kasuwanci. Yawa, ya kamata kowanne daga cikin wannan kungiyoyi tunda sun zama biyu, kowanne ya lura cewa ya samar da kanshi ne ba wai dan kashin kashi ko dan kare muradin shugabanni, a'a, ayi abin dan tabbatar da cewa ƴan ƙasa sun samu sauki, ta yadda kenan, ko da sabbin dokoki yanzu ita IOS ta yi misali da passport da visa da sauransu abubuwa, to ya zama da cewa an sauƙaƙa, ta sauƙaƙa mu'amala yadda ba za ta shafi ta ƴan ƙasa uku da ke cikinta ba. Ka fahimta, ko da a ce za su yi wasu abubuwa dan ta saba masa sai ya wuce, ya zama ta saba masa ne a suna mafi yawanci, amma a zahiri ka gane dole ta yi abubuwan da zai daɗa ma ƴan ƙasa wajen mu'amala, domin dai ƙasa komin ƙarfinta, in ma tana da shi komin ƙarfin, tana buƙatar sauran ƙasashe domin ta mu'amala, babu wanda ya rayu shi kadai. Wannan ko addini ya karanta da mu haka, mu'amala ake yi sai dai ka san irin mu'amala da aka yi, ko tunda malamai suna gaya mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai kaga an ce ko lokacin da ya ma bar duniya akwai skadurorin shi a wajen Yahudawa, saboda haka kaga wasu abubuwa ne wanda ke nuna dole akwai buƙatar mu'amalantar juna. Saboda haka idan ya zama da su waɗannan ƙungiyoyi da ake da su da CDAO da IS da su yanzu ba su samar da wani tsari da zai sauwaƙa ma 'yan ƙasashensu mu'amala da juna ba, to ba su da wani amfani. Bakin amfani sai zaman cewa an yi ba dan mura da shugabanni, da shugabanni har kullum za su zo su kauce ne, za su kau ko wannan hayane da aka yi ta yi tsakanin talakawa, irin misali in ka dauke da tsakanin Najeriya da Niger zaka, ai wasu abubuwa ne wanda ya kamata su talakawan su lura cewa mu'amala, wannan tasirin zamantakewar su kada su bari ya gurɓace, tunda mene ne talakan kudancin Niger da arewacin Najeriya, duka ɗaya ne, duka ɗaya ne, addini, al'ada da kuma zamantakewa, babu wani abu, kana da dan uwa can, kana da mahaifi can, ko ƙane ko wani wawa, shi ma yana da nan wurin, saboda haka kenan har kullum ya zaman cewa su talakawan su lura shin wai dokokin da aka yi an yi su ne dan su, ko kuwa an yi su ne dan kare muradin shugabanni. Wannan shi ne ya kamata su ka shugabannin kuma ya kamata can farko su lura da hakan, kada su yi dokokin da zai zama kawai dan kare muradin su ne.
A shi me sakonka game da Donald Trump ko manuhar mulkin shi ko wani abu haka?
Fata na dai ya kasance wato dangantakar Amurka da kasashen Afirka ta inganta, tunda inda baki ya karkata dole can ya wuke su ba. Yaudarar kai ne ka ce wai baka da buƙatar irin wannan manyan kasashe, a yaudarar kanka ne, saboda Allah, domin ita a rayuwar duniya ai mai kaya shi ne ke da tasiri, magana ta gaskiya. Kamar yawa kenan, muna da buƙatar su, suna da buƙatar mu, amma ya kamata mu lura cewa yadda suka yi amfani da wato dan abin da suke da imma daga wajen masu kasata, amma suka gina kansu ya zama da mu sun zama su ne madubin mu yanzu, dole kenan muna buƙatar yanzu mu mu'amalanci juna yadda mu za mu mori wannan mu sake dawo tsarin mu. Yawa, wannan shi ne fatan da nake da ya kasance, dole mu ko a samu kyakkyawar mu'amalar da zai zama da cewa ta amfani mu gaba da, tunda babu ko shakka in ka kalli ko na'urorin da muke aiki da su ai duk daga wajen jansu ne, kaga to kaga kenan, ko da a ce asalin tushen abin sinadarin daga wajen mu ne ko makamashin da aka hada, amma to amma yanzu tunda su suka yi dabarar suka samar da abin su suke su kuma dawo mu da shi, to kaga kenan dole muna buƙatar mu'amalanci juna da mu da su a cikin tsari yadda za mu ma mu san ciwon kanmu zuwa gaba.
Gode kenan Maman Kabiru, me ta kama hanga?
Sakuna ga al'umma bisa kan abin da ya shahi manufofin Trump akan harkokin kafafe na sadarwa, mutane suna komantar sosai, kuma shi komantar kin nan ko ka yi shi da Hausa ko da wani harshe ne ana ganin shi, kuma mutane da dama suna gani, inda Ingilishi kai, inda Faransai kai, ya zamanto a ce komantar inda za ka yi a matsayin ka na ɗan Afirka, ya zamanto abu ne wanda zai kawo masalaha, abu ne wanda zai taimakawa Afirka, abu ne wanda zai taimakawa musulmi har ma da Kirista, tunda in ka lura kamar abin da ke wakana Falastin, kan musulmin kan Kirista ba wanda ke jin daɗin wannan al'amurkan. Kenan idan za ka yi magana akan wannan, ya zamanto abu ne wanda za ka nema na kawo karshen abun ko ko kawo sassaucin abun ko ko na neman Amurka ta sa hannu 100% na domin ganin an dakatar da harkoki wanda basu kamata ba da ake yi a Afrika ko ko wasu kasashe na Larabawa haka.
Da waɗannan bayanai na Muhammad Kabiru za mu dakata a yau sai makon gobe za mu dora a madadin bakin namu da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske kan azumi, musamman ma zakatul fitr. Menene ma'anarta? Ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba? A wani lokaci ake bayar da wannan zakkar? Waye kamata a bashi? Sannan sai batun zuwa sallar Idi. To idan dumbun masu sauraron mu na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Binin Tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinku, inda zai fara da ƙarasa bayani kan fa'idar daren Lailatul Qadri, sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar Idi. Ga Sheikh,
wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya dauka maka ya baka lada, in ka dace da daren Lailatul Qadri, to khairum min alfi shahr, yafi ainihin watanni dubu. Wata dubu akalla ya kai shekara 83 da wasu kwanaki, at least ko kuma a takaice a ce dai shekara 84. To me kake zato? Wanda Allah ya kaddara tun daga balagarsa, wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa, ya kai shekara 50 kafin ya koma ga Allah, kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren Lailatul Qadri. Kai ko sau 10 ne, kai ko sau 5 ne, kai lissafi 83 kawai ma, ba ma da hudun ba, sau 5 nawa zai baka? Kaga kenan, wato mu al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mana baiwa, shekarun mu ba sa da tsayi amma ayyukan mu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu. Yau idan ka hada shekara 80 ko 83 akalla sau 10 suna da yawa, to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba, to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara 80 sau 5 ko sau 10 ko fiye da haka yana ibada. Kaga wannan ba karamar baiwa bace, ba karamar garabasa bace, kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na Ramadan, watan azumi, wanda kuma Allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin, hakika mun saukar da shi alqur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki, shine daren Lailatul Qadri. Lallai mun kasance masu saukarwa, domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari, wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi. Da haka muna addu'a Allah ka datar da mu, ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki, kamar ainihin sadaka, kamar kyaututtuka, kamar sada zumunci.
Kamar yadda masu tambaya suka gabatar da tambaya, wato ita wannan zakatul fitr da kai, wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono, sunna ce muakkada, wato ma'ana sunna ce mai karfi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce kuma Annabi ya farlanta ta, ya dora ma duk wanda ya azumi yake da dama a matsayin wajibi, ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi. Dukkan musulmi, namiji ko mace, sannan yaro ko babba, sannan bawa ko kuma da, duka an sarlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman karshe na Ramadan, wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata. Sannan kuma ita wannan zakka ta fitar da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba, ana fitar da ita ne da abinci, abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi. Alal misali, ana fitar da ita da alkama, ana fitarwa da shinkafa, ana fitarwa da gero, ana fitarwa da dawa, ana fitarwa da dabino, ana fitarwa da zabibi, ana fitarwa da sha'ir, da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki. Sadakan fiddakai in so shine samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata, to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah. In ma bai samu a haka din ba, to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita. Domin hikimar ita ce, idan ka dauki danyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci, to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abun. Tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din, wanda hikimar ita ce kowa ya asa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah, ya zamo yana walwala, marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi, sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi. Amma in aka ce an ba su bayan sallah, to kaga wace murna za su yi. Sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya, na hakuri, na sada zumunci, na ainihin wato komawa zuwa ga Allah. Saboda haka wannan a takaice, kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya, wannan shine bayani akan wannan. Sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din, akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki, wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din, babu sa'i abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sa'i din ko kuma mudun nabi, to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba, matsakaici, mai matsakaiciyar halitta, sai a auna tafukansa guda biyu ya hada. Misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya, guda biyu, guda uku, guda hudu, to sai a ba kowane mutum guda. Sannan kuma babban mudun nan, wato mudun nabi, to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya. Misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa, yana da matansa hudu, misali zai cire wa kansa da farko, bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa, na nufi matansa, in yana da ƴaƴa, cikin ƴaƴan nan koda yau aka haifi yarinya ko yaro, to shi ma za a fitar masa, ita ma za a fitar mata, wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din. Sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa, shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar, ina nufi abincin Allah ya bashi, gashi kuma yana da damar ya fitar, kuma yayi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa, to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikin sa na ibada, da haka muna fatan Allah ya tsare mu. Sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba, wato zakan fiddakai, to dama kamar da aka yi bayani, ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu karauni ko mabukata. Kenan wanda Allah madaukin sarki ya kaddara ya kai azumin, amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan fiddakai da shi ba, to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi, kuma babu inda zai nema ya samu. Dan haka yana daga cikin waɗanda za a ba su su ma su yi bukin sallah, suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'ummar musulmi. Sannan wa ya kamata a bayar zakar? To duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar yadda muka yi bayani, ake bada ta ga mabukata. Na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa, sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu, sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu. Sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take, to har yanzu dai ba za a ce za a daina fidda zakkan ba, don haka za a nemi waɗanda suka fi bukata, ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita, to waɗanda suke ƙasa da su, wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba, to su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa, to su suka fi cancanta a basu wannan zakata fiddakai, wato zakatul fitr. Game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama, to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar karamar sallah, wato Eidul Fitr, zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da haka, kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba, hadiya za a yi. To wannan gaskiya al'ada ce, ba wani abu ne wanda yake da nassi, wanda yake sarihi, wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba. Amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah, wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi, shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr, Idul Fitr. To akan bukaci a ci abinci ne a koshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba. Da safe tun kafin a je Idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin Idi, saboda haka abin da ake yi kenan. Sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai, a'a, duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din, za a yi wanka, wanka ta ainihin wato ibada, wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba, duk sifofin su ɗaya ne, sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi. Mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa, idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare, sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa, in ta samu yana ɗan dogarawa da shi yana tafiya da shi. Sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi, to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa. To sannan kuma in ya isa masallacin, to tunda ita sallar kanta nafila ce, to ba a yin wata nafila kafin ta, wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bare yi tahiyatul masjid a ranar Idi ba a yi, sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din, kuma yana kan hanya yana ɗan kabarbarinsa Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahi alhamd, har ya isa masallaci ya zauna. Sannan da liman ya zo ba a tada ikama, sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama, sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman, ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu, sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame, to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma, musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi, da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi. Muna fata Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sai kuma wanda ya ba da umarni Hailu Haile, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamsi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
To jama'a masu sauraron mu, da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na karshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safon ku.